Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sangina ne tare da Tarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya masu neman kwarewa da yanzu haka suke yajin aiki sun ce sun cimma daidaito da gwamnatin kasar. Muna dauke da shirin zaurin matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin waɗannan, bari mu fara da halin da duniyar mu ta waye gari tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi, kwamitin binciken Rasha ya sanar a gaban alkali da mai shigar da kara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya, wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaki kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Vilova a watan Maris kan batun ta sakiyar kananan yara. Yin kiran zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da dala miliyan 375 a matsayin karin tallafi ga kasar Ukraine, wani kunshi da ya hada da karin bindigogi da makamai da kuma motocin silke da karfafa dama a fagen fama a Ukraine, a cewar shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bar taron manyan kasashen duniya na G7 a Japan tare da tabbatar da cewa kawayen Kiev za su gana kan yakin. Jiya Lahadi, dakarun sa-kai na Sudan RSF sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta dan gajeren lokaci da sojojin Sudan. Suka ce, muna buƙatar tabbatar da cikakken kudinmu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa kayan agaji, buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'umman mararin da suke ciki, in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar. A yau mun ƙara dagewa da azama don murƙushe wannan muguwar ɗabi'a da ke tafiyar da al'ummar mu bisa zalunci, a cewar sanarwar. Sojojin Sudan da ƙungiyar RSF sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta na mako guda a ranar Asabar bayan tattauna a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. Dakatar da faɗan na shirin fara aiki da yammacin yau Litinin tare da tsarin sa ido irin na kasashen duniya. Iran ta faɗi jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro aƙalla 6 a kusa da kan iyaka da Pakistan, inda suka yi ikirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne. Mummunan lamarin ya faru ne a yankin Saravan da ke lardin Sistan-Baluchistan mai tazarar kilomita 360 kudu maso gabashin Tehran, babban birnin kasar, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran a wata sanarwa da ya fitar ta shafin yanar gizon gwamnati. Nasir Kanini ya ce Iran ta yi Allah wani da wannan aika-aika, kuma tana sa ran gwamnatin Pakistan za ta murƙushe ƙungiyoyin 'yan ta'addan da wurwuri tare da ƙoƙarin inganta tsaro kan iyakokin ƙasashen biyu, sai dai bai ƙarin haske ba.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilo zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya, wato NARD, ta bayyana cewa ta sami cimma matsaya da yarjejeniya da gwamnatin kasar kan batun da ya sa suka shiga, ko kuma kan buƙatun da suka sa su shiga yajin aiki na gargaɗi. A yau Litinin ne yajin aikin gargaɗin na tsawon kwanaki 5 da ƙungiyar ta shiga zai kammala. To sai dai a zantawarsu da wakiliyarmu Hawwa Umar, tsohon shugaban ƙungiyar Dr. Dare Godiya Ishaya, ya ce bayan shafe lokaci mai tsawo ana tattaunawa da shugabannin ƙungiyar da ƙungiyar likitoci da ta ƙasa da kuma gwamnati da sauran masu ruwa da zaki a harkar lafiya, an sami cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarorin.
Bayan tattaunawa mai tsawon lokaci da wato shugabannin ƙungiyar likitoci masu neman kulawa ta ƙasa da kuma ita tawagan likitoci na ƙasa gabaki ɗaya, sun yi zama tsakanin ƙungiyoyin likitocin da gwamnati, aka sami ganewa, sannan aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ganewa tsakanin ƙungiyoyin likitocin da ita nata ɓangaren na gwamnati. To yanzu dai muna sa tsammanin mu gani cewa gwamnati ta aita nata bangaren yarjejeniya ne. Muna sane cewa na kusa a soye wannan gwamnati wanda shi shugaba Muhammadu Buhari yake jagoranta, amma ba mu da fargaba ko yarjejeniyar ganewa tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci za a sami koma baya in aka sauye wannan shugabanni da suke jagorantar wannan gwamnati. Domin a ganewar mu shi ne gwamnati ba a sauye ta, akan sauye shugabannin gwamnati ne, amma ita gwamnatin karan kanta tana nan tana ci gaba duka basu suka da wasu abubuwa da wannan gwamnatin da shugaba Buhari yake jagoranta basu yi sun cika ba. Gwamnatin da za su zo dole su gaji duka damoyi da kuma nasarorin da gwamnatin shugaban kasa Buhari ya samu a yayin da suke mulki. So sabili da haka mu a kungiyar likitoci ba mu da fargaba cewa in sabon gwamnati ta zo ba za su cika wannan alkawalin da ita gwamnati ta shiga tsakaninmu da ita ba a cikin wannan yarjejeniyar ganewa da muka samu. Yanzu abinda za mu yi nan gaba shi ne shugabannin kungiyar likitocin na kokarin kiran wato ita majalisa zartarwa zuwa ga taro na gaggawa a samu a bayyana musu wannan rahoton abinda aka samu da kuma a karanta musu abinda yake kunce a cikin wannan yarjejeniyar ganewa da muka shiga tsakaninmu da gwamnati. Sai mu ta sa ido ko kuma mu ta bibiye mu gani har lokacin da za a gama aiwatar da duka wannan nasaran da aka samu a cikin yarjejeniyar ganewa da muka shiga tsakaninmu da gwamnati.
Tsohon shugaban kungiyar likitocin Najeriya masu neman kwarewa kenan Dr. Dare Godiya Ishaya a tattaunawar su da Hauwa Umar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'iyar masu ra'ayin mazanje ta Prime Minister Girka Kyriakos Mitsotakis ta samu gagarumin rinjaye a zaben kasar amma ba tare da samun isassun kujerun majalisar dokoki ba a jiya Lahadi don samun kafa gwamnati kai tsaye. Prime Minister ya nuna cewa zai nemi zaɓe karo na biyu a wani yunkuri na tabbatar da nasararsa ba tare da buƙatar abokin ƙawance ba. Jam'iyyar New Democracy ta Mitsotakis tana gaban babbar abokiyar hamayyarta jam'iyyar Syriza mai ra'ayin riƙau da maki 20 da kusan kammala sakamakon zaben da yammacin jiya Lahadi. Sai dai a tsarin zaben da aka yi a halin yanzu na yawan ƙuri'u kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da ya samu har yanzu bai kai ga samun rinjayen kujeru 300 na majalisar dokokin ƙasar ba. Daga ƙarshe jiya Lahadi sashen kula da lafiya na lardin Gauteng na Afirka ta Kudu ya ba da sanarwar ɓullar cutar kwalara har mutum 19 a Hamshakral ciki har da mutuwar mutane 10. Afirka ta Kudu ta ba da rahoton mutuwa daga kwalara ta farko a watan Fabrairu bayan da ƙwayar cutar ta isar ƙasar daga Malawi. Ba a dai san adadin cutar kwalara da aka samu a ƙasar ba zuwa jiya Lahadi, amma lardin Gauteng da ke da mafi yawan jama'a inda biranen Johannesburg da Pretoria suke ya fi fama da cutar. Kwalara na iya haifar da matsananciyar gudawa da amai da rashin kuzari, kuma gurɓataccen abinci ko ruwa ke yaɗa cutar. Idan mai ɗauke da cutar bai samu kulawa cikin sa'o'i ka iya zama ajali. An samu ɓullar cutar ta ƙarshe a Afirka ta Kudu a shekarar 2008-2009 inda aka samu rahoton kamuwar kimanin mutum 12,000 bayan ɓarkewar cutar a makwabciyar ta Zimbabwe, lamarin da ya haifar da wadawaitar kamuwa da cutar daga ƙasashen waje da kuma yaɗuwarta a cikin gida.
Tawa gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Be away. to Madalla masu rare kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu shakata da wannan waka
na shin fada ingantacciya waka ce nake shirin
Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke kawo muku shirye-shirye akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar Mutabiyoyi Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na zauren matasa
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan da ke ci matasan tuwa ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasan ya sauka a Bauchi ne inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali akai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023 Shin waɗanda suka lashe zabe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne akan ruwa matasan sun duba matakan dogaro da kai da ya dace matasan su mai da hankali akai maimakon su tsaya jiran gawan shanu matasan su hada da Almustafa Haji Sufi hasken matasan arewa babawo Chelsea Koforan Abdulrahman Felshekar da Dallami Hanson Baljanga karamar hukumar algaleri makon jiya babawo Chelsea Koforan Na bayyana labarin wani matashi da ya nasara a lokacin zabe saboda irin cika alƙawari da yake yi matasa ku biyo ni mu shiga zauren
Allah kuke kamar kai ciyawar nan ta kainuwa tunda matasa su ne ginshikin al'umma, ya kamata duk idan suka alkawari ya zama suna cikawa. Sabida duk abin da ake wa za a ce da dattije sun yi, mu ma za mu zo mu gwada. Dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya, a Kaduna, shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne, a hakan shi kansa ma bai san, sabida ya fito a wata karamar party bai san ya ci wannan zaben ba, san da ƴan uwa suka zo suna taya shi munna. To kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa, tunda su matasan ne suka ce to bu za mu canja wa'incan wanda kullun suke mana alƙawurka. To kaga namu ya samu. To irin wannan maganganun da zan yi kuma sil wani daddan misali a nan jihar Bauchi, to akwai wani dan majalisar kwadai cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan, wanda duk alƙawarin da yayi kafin a zo a yi zabe, san da ya dinga bin gunduma gunduma da wurin, yana nuna musu a yana tambaya abin da yayi zahiri yayi wannan abubuwan. To ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri yayi, dan haka ne suka dada zaben shi. To ka gani kuma matashi ne, amma a ce da bai wannan abun ba, idan yazo to Hausawa suna cewa wai makashin ka me da aka can hanyar daban wannan ka zo. To muna fatan tunda an dauko na matasa, to matasa su dinga duba muhimmancin matasa, kun ba haka ba bada a samu ci gaba ba.
Abdulrahman Amfil Shekal, kaga ai abun da aka fada dama, ba wai nagartar wakilcin shine ba lalle sai mutum matashi ne ko ba matashi ba, amma ana so dama matasa su ma a dama da su a waɗannan harkoki. Shin kai me zaka ce wa matasa kai ma da suka samu wannan damar Allah ya ba su suka shiga, wanda kuma akwai kamar abinda Al-Mustafa ya faɗa, sai ma kaga wanda ya lashe zabe ya sauya abokai ya samu wasu sabbin mutane na daban.
Abin da yake faruwa shine dama shi matashi shi ya san matsalan matasa, shi ya san matsalan dattawa, shi ya san matsalan yara da mata. To idan har matashi ya samu wannan dama, muna kyautata masa zaton zai yi abubuwa da kyakkyawan tunani wanda zai taimaki al'ummarsa. Kamar yadda Baba Wancan ya faɗa, wani matashi ya ci zabe a baya a jihar Bauchi, cikin garin Bauchi, lokacin da yake kamfen baya yi wa kowasu matasa ko mata ko al'umma alƙawari, amma kuma ya zo ya ba da mamaki har yi abin da ake yi wanda ba a yi a hidiman siyasa, a yi zabe wanda inda ka je kamfen kuma ka sake koma musu a matsayin godiya, haka ya zaga duk inda ya bi ya je musu. To kaga wannan abu ne matashi wanda ba mu tunanin dattawan za su iya irin wannan yunkuri domin al'ummarsu. Mu kuma matasa yana da kyau ma muna kauda kan mu akan kowane irin dan siyasa, idan ya ci mu maida hankali akan sanawoyinmu, matsalolinmu muna kaiwa wakilanmu, musamman masu anguwanni masu gundumomi. Wani fa lokacin da yake kamfen ya mana alƙawarin zai gyara mana bohol dinmu, yanzu fa mun ji shiru, wani ya mana alƙawarin zai gina mana asibitinmu, yanzu mun ji shiru, wani ya mana alƙawarin zai biya mana kuɗin makarantar ƴaƴanmu ko wani abu makamancin haka. To amma kamar yadda na faɗa a baya, mun watsar da wannan sarran mu kawai muke yi, shi yasa su ƴan siyasan su kuya a cikin motoci masu baƙaƙen gilas, ba su shigowa sai cikin dare, ba sa yawo a cikin al'umma. Idan har suka tabbatar da matasa ƴan uwanmu matasa mun kauda kai wa sanawanmu, sanawoyinmu ne suka fi mana komai a rayuwarmu, to wallahi da su zo suna marmarin ma jama'a suna cuɗanya da su. To amma idan an jama'a matasa suna nuna kwaɗayinsu a cikin ƴan siyasa, to la shakka fi ƴan siyasa an ringa wasan ɓuya da su, ba za su iya fitowa domin su taimaki al'umma ba, su sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu da kuma al'umma suka ɗaura musu. To wajibinmu ne mu yi karatun nata natsu, mu matsi wakilanmu masu rawani, mu matse su domin su matsi ƴan siyasa, domin idan ba mu matsi wakilanmu masu rawani akan alƙawuran da ƴan siyasa suka mana ba.
Abdulrahman su waɗanne ne wakilai masu rawani?
Kamar masu anguwanninmu, masu gundumominmu, saboda hakimai daga te, saboda duk lokacin da ƴan siyasa za su shiga yaƙin neman zaɓe, sukan fara da gidajensu domin neman albarka da tabarraki, domin su hasahale musu yadda za su shiga lungu da saƙo na wannan yankinsu. To wajibinsu ne mu kuma mu daɗa matsansu, kamar yadda suka sahale musu suka shiga cikinmu, domin mu ma su sahale mana, su jagorance mu domin su gina mana makarantunmu, su gyara mana wutar lantarkinmu, su gyara mana ruwan shanmu, su gyara mana iliminmu. To idan har muka sake kuma wa abin nan, sai dai a kawo wa su shugabanninmu masu rauna kaso, su saka a jiwunsu, su saka a babban rigansu, a shigar da su cikin gidansu. Lallai mu kauda kwaɗayi, mu cire kuma wa masu anguwanninmu kwaɗayin abin jikin ƴan siyasa, domin a taimaki al'umma.
Allah mai harsan Baljanga, kamar yadda Shi Abdulrahman ya kawo, bari mu ma mu dan tabo maganan masu sarauta din nan. Ai su ma cikin masu sarauta ana samun matasa, duk da dai sarki ko da matashi ne, mai sarauta ne, sai a ce musu iyayen ƙasa. Ya ce a rika matsansu, amma an samu matsala, ya ce watakila sai ƴan siyasa su zago su, alherin sai ya zama yana karewa a waje ɗaya ne.
To alhamdulillah, ƙarin bayani akan bayanan da yake na kaman su ana kyautata musu zaton su ne suke da daman da za su iya ganin bayin Allah da ake kira su da ƴan siyasan koda sun zama shugabanni wataƙila su ne ake kyautata su tun za su iya kiran su a waya su dauka kai sai saboda suna mazaunin ubannin kasashe a kowace jiha sukan zamanto uba a kowace jiha in ko karamin kwa sukan zamanto su ne uba a wannan yanki din to ganin hakan ne yasa shi Abdurrahman Faye yake bada misalin da cewa yana da kyau a rinka tuna musu a mazaunin su na shugabanni kuma iyayen kasa iyayen al'umma tunda su da su iya kiran wannan din kai tsaye wanda ya tabbatar da cewa yayi alƙawari wa al'umma lokacin da yake neman takara din tunda ni bazan iya kiran sa a waya ya dauka ba baran iya rubuta masa takarda don in ganshi kuma ban uzuri ya ganni ba a mazaunin sa na matashi iri na wanda ni zan kai masa bayane ne na ci gaban al'umman sa da kuma tuna masa da alƙawuran da ya a lokacin da yake neman zabe to tunda baran samu daman gani ba wataƙila ina da kyakkyawan alaka da sarki ko mai anguwa ko wanda kace ko hakimi idan naje na karanta masa wataƙila zai iya kiran sa a waya ya dauka ce na son zama da shi zaman da zai da shi kuma zai cire son kai zai cire damuwan gaban sa zai cire bukatun kansa kaf ya fito ya fada masa abun da yake rulin na tsakanin al'umman sa da suka zabe shi dama wane mun kyautata maka zato ne ganin cewa ka fi kowa cancanta kiyon da ka fito da su muka yi mobilizing din al'umma muka ce bari mu zabe ka to dan Allah kai iya kokari ka cika alƙawuran da ka dauka to ina ga wannan shine yasa Abdurrahman yake kyautata zaton cewa idan aka tuna wa masu anguwanni din za a iya samun nasara kan abun da ake bukata duk da kaza in ka tuna wa mutum alƙawari in ya cika din kana da lada shi ma yana da lada kuma ladan ta zai samu a lahira kuma zai samu a duniya me zai samu a duniya can gaban ya sake fitowa da cewa wane mai yin alƙawari da cika ne mu sake zaben sa kaga dan dane ta tun anan duniya kenan
Al-Mustafa Haji Sufi in haka ne ko akwai wata matsala wacce na ga wasu matasa har ma anan Bauchin akwai hadda wata ma mata da naga faifanta ita ma mataki ace da take maganan sako da ake bayarwa baya isa wajen jama'a ya kamata a faɗi gaskiya kaza kaza to irin wannan idan har sako ake bayarwa ai ba za mu mamaki ba ko waɗanda wasu in sun lashe zabe sun kashe kuɗi to zai yi wahala su sake juyuwa baya kenan su ma tunda wata kila tunda abin ya zama kaman kasuwanci
eh gaskiyar magana ai siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fudda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalace zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka anguwar ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za su zabe ka ba shi yasa ma a zaben fudda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan 300,000 ne wani zo da ba 500,000 haka zai wallahi tallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sai duk kuri'an kowanne delegate sama da 500,000 ɗaya wanda shi kuma ya sai akan 300,000 da freezer to haka aka yi wani abin kaga dole suka zabi 500,000 to kaga wannan 500,000 din ya kashe kuɗi a ranar da aka yi zaben fudda gwani saboda miliyan 60
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamuwa wani makon
wassalamu alaikum
ta gaida Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa ministan tsaron Najeriya Manjo General Bashir Magashi mai murabus ya bayyana cewa rundunar sojan ruwan Najeriya na bukatar kayayyakin aiki da kuma magudan kuɗi domin tabbatar da tsaro a kan ruwan Najeriya tunda farko dai sai da ministan tsaron na Najeriya wanda ke gabatar da lecture a wani taron rundunar sojan ruwan ƙasa da ta shirya domin karrama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai shudewa ta kashe magudan kudade domin farfado da rundunar sojan ruwan kasar sai kuma jaridar tribune ta ruwaito cewa da zaka wasu manyan jami'an diplomasiyyar kasar Amurka sun ziyarci jiha Anambra inda suka yaba da kokarin rundunar sojan ruwan Najeriya na ceto wasu jami'an ofishin jakadancin guda biyu da aka yi garkuwa da su bayan harin da wasu yan bindiga suka kaiwa tawagar ayarin ofishin jakadancin da ta kai ziyara jiha Anambra Anambra a makon da ya gabata, inda kuma aka kashe wasu ma'aikatan ofishin diplomasiya guda biyu da rada jami'an tsaro guda biyu. Tawagar wanda ke karkashin jagorancin babban jami'an tsaro na ofishin jakadancin Amurka dake Lagos, Mr. James Saw, sun yaba da gagarumin rawa da rundunar sojin ruwan Najeriya karkashin jagorancin Navy Captain G. Osubeme suka taka na ceto jami'an. Sai kuma jaridar Premium Times, jaridar da ta bayyana cewa a yanda ake murnan sako jami'an ofishin diplomasiya Amurka da aka yi garkuwa da su a waje ɗaya, kuma wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da wasu masu yiwa ƙasa hidima a jihar Rivers. 'Yan yiwa ƙasa hidiman da suna kan hanyarsu ta koma jihar Rivers ne bayan sun halarci wani sansanin hukumar ta yiwa ƙasa hidima da ke jihar Ondo kafin su fara aiki gadan-gadan. A yanzu dai hukumar ta yiwa ƙasa hidima ba ta bayyana yau 'yan yiwa ƙasa hidiman da aka sace ba. Sai kuma jaridar da banga ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar malaman kulejojin kimiyya da fasaha ta Najeriya ASO ta kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sanya hannu akan dokar nan da ta hana nuna wariya tsakanin masu takardar HND na kulejojin kimiyya da fasaha da kuma takardar digiri na jami'o'in Najeriya, wanda 'yan majalisun tarayya suka gabatar masa domin sa hannu. Shugaban kungiyar ta ASO Comrade Adanson Ezebe shine ya wannan kiran a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu a Abuja. Yace akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hanzarta sa hannu akan wannan doka kafin ya sauka daga kan mulki. Sa hannu a wannan doka, inji shugaban kungiyar, shine kawai zai taimaka wajen ceto ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya. Har yanzu dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya rige masa mako ɗaya kacal ya sauka daga kan mulki, yana tafiya hawainiya wajen sanya hannu akan wannan doka. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Ta gaida babban gida Jibril. Yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin 'yan kasashen da ke mukwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani, wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, a takaice, jiya Lahadi, kwamitin binciken Rasha ya sanar gaban alkali da mai shigar da ƙara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya, wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Velova a watan Maris kan batun ta sakeyar ƙananan yara 'yan Ukraine zuwa Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Jiya Lahadi, dakarun sa kai na Sudan RSF sun yi alƙawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin Sudan. Suka ce, muna tabbatar da cikakken ƙudurinmu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa kayan agaji da buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'umman raɗin da suke ciki, in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar. Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro aƙalla 6 a kusa da ɗan akan iyakar da Pakistan, inda suka yi ikirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne.
To, masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu kama madadin Sarfilu Hashim Gomez da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sauti ya bada umarni har da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.